Sashen Hausa da Muryar Amurka yake magana da wannan hantsin Laraba 23 ga watan Janairu shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 16, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya, sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da hantsi. Baba Yakubu Makiri ne tare da Sarfil Hashim Gumal. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shirin namu. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewa an shirya wa 'yan jarida wani taron karar juna sani a jihar Filato domin tunasar da su muhimmancin bada rahoto da za su kawo zaman lafiya a lokacin zaɓukan Najeriya. To sai kuma ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya akan matakin soke rundunar yaƙi da 'yan fashi da makami daga tarayya zuwa jihohi wanda sabon sufeto janar 'yan sandan Najeriya Muhammad Adamu Abubakar ya yi. Muna kuma dauke da maimacin shirin ciki da gaskiya, sai dai ba za mu kawo muku sharhin jaridun kamaru ba, amma kuma za mu kawo sakonni da kuka bar muna bisa na'ura, amma duk sai an gama jin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shin hantsi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashim Gumal. Yayin da shugaban Amurka Donald Trump ya buƙaci sai an gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico, 'yan majalisa daga jam'iyyar Democrat sun yi watsi da tsarin da fadar White House ta fitar da ke kunshi da kuɗin gina bango da kuma wani tanadi na wucin gadi kan bakin haure wanda zai kawo ƙarshen rufe wasu ma'aikatan gwamnatin da aka yi wanda yanzu haka ya nufi wata na biyu. Jiya Talata, Trump ya rubuta kan shafinsa na Twitter cewa ba tare da gina bango ba, ƙasar mu ba za ta taɓa samun tsaron iyaka ko na ƙasa ba. Ya ci gaba da cewa idan akwai katanga mai ƙarfi ko wani shinge, yawan aikata miyagun aiki da safarar ƙwayoyi za su yi matuƙar raguwa, kuma 'yan jam'iyyar Democrat suna sanar da haka, amma sun saka siyasa a ciki. Dole ne sai an yi shi da gaske. A can majalisar dokoki kuma, shugaban masu rinjaye na jam'iyyar Republican daga jihar Kentucky, Mitch McConnell, ya alƙawarin za a kaɗa ƙuri'a a wato kan ƙudurin da Trump ya samar da ke ɗauke da shafuka 1,200 na 'yan Republican. Haka kuma majalisar dokokin za ta kaɗa ƙuri'a a kan ƙudurin da 'yan jam'iyyar Democrat suka samar da zai baiwa gwamnati kuɗin gudanar da harkokinta har zuwa ranar 8 ga watan Fabrairu. Baki ɗaya dai ƙudurorin da aka samar dole ne sai 'yan jam'iyyun biyu sun amince kafin su zama doka. Jiya Talata, jami'an Afghanistan sun tabbatar da cewa harin da ƙungiyar Taliban ta kai wani sansanin soja da ke kusa da Kabul ya yi sanadiyar rayukan mutane 36, wasu kuma 58 sun raunata. An fitar da adadin mutanen sama da sa'o'i 24 bayan da 'yan bindigar suka kai harin wajen horon da ke birnin Maidan Shah mai tarzar wato kusan kilomita 50 daga babban birnin. Jami'an tsaro masu yawa da ba a bayyana sunayensu ba sun faɗa wa kafofin yaɗa labarai 'yan sa'o'i bayan harin da aka kai ranar Litinin cewa sama da mutane 126 ne aka kashe kuma an raunata mutane masu yawa. Yawancin mutanen da harin ya ratsa da su duk sojojin gwamnatin Afghanistan ne da aka samar domin samar da tsaron ƙasa. Ƙungiyar Taliban da ta ɗauki alhakin harin ta'addancin ta kuma ce mayakan da suka kai harin suka lalata cibiyar horar da sojojin. Sun kashe sama da sojojin Afghanistan sama da 90, sai dai har yanzu an kasa tabbatar da gaskiyar wannan magana. To labarin duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu zanga-zangar kin amincewa da tashin farashi mai a Zimbabwe wadda ta zama tashin hankali sun ga akalla mutane 12 sun rasa rayukansu, wasu kuma sama da 300 sun raunata. Jiya Talata, shugaban ƙasa Emmerson Mnangagwa ya nemi da a gudanar da bincike kan tashin hankalin wanda kuma ya sa aka kama mutane sama da 600, ya kuma yi kira da a samar da zaman tattaunawa kan masu zanga-zangar. Labarin abin da ya faru abu ne mai tayar da hankali. Cikin makonni 2 da suka gabata, 'yan ƙasar Zimbabwe sun fuskanci rashin samun yanar gizo, kuma wasu shaidu sun ce jami'an tsaro suna ta fatattaka jama'a, abinda masu sa ido ke cewa yunkuri ne na rufe bakin al'umma da ƙarfin tuwo. Masu gwagwarmaya sun haɗa bayanai irin na waɗannan hare-hare da ake kaiwa kan al'umma a faɗin ƙasar daga babban birnin ƙasar har zuwa yankunan karkara, abinda ke nuna yadda jami'an tsaro ke amfani da ƙarfin da ya wuce kima. An shirya shugaban ƙasar Sudan Omar al-Bashir zai isa ƙasar Qatar a yau ɗin nan. wanda ta zanto ziyararsa ta farko zuwa wata kasar waje tun bayan da gagarumar zanga-zanga nuna awadawa da gwamnatinsa da aka yi. Yau Laraba ne shugaba Bashir zai gana da sarkin Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani domin tattaunawa kan yadda za su inganta dangantaka tsakaninsu, a cewar kamfanin dallancin labarai na Qatar. Shugaba Bashir da ya ki ya dauki zanga-zangar da ake yi da muhimmanci, yana mai dagewa kan cewa wasu tsirarren mutane ne ke ingiza wutar rikicin. Kasar Sudan da ta fuskanci manyan zanga-zanga tun ranar 19 ga watan Disamba shekara ta 2010 da ta gabata, lokacin da gwamnati ta kara farashin burodi. Zanga-zanga dai ta kara yawa, kuma yawancin 'yan kasar na neman sai an kawo ƙarshen gwamnatin shugaba Bashir da ta kwashe shekaru sama da 30 a kan mulki. Gwamnatin Sudan da ta tabbatar da mutuwar mutane 24 lokacin zanga-zangar, amma Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce rahotannin gaskiya na nuni da cewa yawan mutanen da suka mutu ya ninka wanda gwamnatin ta fitar. An kama mutane sama da 800 ciki har da 'yan jarida da shugabannin adawa da masu zanga-zanga, har ma da mambobin ƙungiyoyin jama'a.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da zabuka a Najeriya ke karatowa, an gargadi 'yan jarida su kula da yadda za su bada rahotanni da ba zai tada hankalin al'umma ba, wanda kuma ka iya haddasa fitina a cikin kasar. Zainab Babaji ta halarci wani taron ƙara juna ilimi da aka shirya wa 'yan jarida a jihar Filato, ga kuma rahotanni ta aiko mana.
'Yan jarida a jihar Filato sun tunatar da kansu kan muhimmancin su gabatar da rahotanni da za su hana tada husuma a lokacin zaɓuɓɓuka da za a gudanar a Najeriya. A wani taron ƙarawa juna sani da cibiyar sasantawa ta Humanitarian Dialogue ta shirya wa wakilan kafafen yaɗa labarai daban-daban a jihar Filato gabanin manyan zaɓuɓɓuka da ke karatowa a Najeriya, 'yan jaridan sun sha rantsuwar gudanar da aikinsu bisa kundin tsarin aikin jarida.
Sunana Caleb Gochin, ina tare da NTA. Duk tattaunawar da muka yi, mun dawo akan ɗan jarida ya yi gaskiya a aikin shi.
To, kana ganin kamar wani lokaci akan samu 'yan jaridan da suke kauce ma tsarin aikin su ne?
Ra'ayinsu duka ba zai zo daidai ba. To, ai kamar ma 'yan siyasa ne. Aha, za su yi rantsuwa, za su yi aikin su tsakanin su da Allah daidai ma jama'a, amma abin da za a je kuma na yi daban ne. Yawancin 'yan jarida ba biya mai kyau ba. A ba ma 'yan jarida kariya.
Sunana Lami Sadiq. Ina aiki da jaridar Daily Trust. Ina ga ba za su matsala ba insha Allah idan dai 'yan jarida suka yi aikin su yadda ka'ida ta ce da ma'ayi. Idan za su yi rahoto su tabbata cewa wannan abin gaskiya ne, hakan ya faru. Kin ga dan jarida dai kafin ya zama dan jarida shi ma mutum ne. To, wataran sai a samu a ga kin ga mutum wataran kila ga aqidan da yake bi, kuma bai kamata ba. Amma in za ka yi aikin ka ya kamata ka ajiye wannan abin a gefe, kai aikin ka tsakani da Allah.
Wasu wakilan kafafen yaɗa labarai kenan a nan Jos. Jami'in cibiyar Humanitarian Dialogue Ibrahim Saleh Hassan ya ce sun shirya taron bitar wa 'yan jaridan ne ganin yadda suke da muhimmanci wajen gudanar da zaben cikin tsanaki.
Labari guda ɗaya yana iya kawo fitinan da sai a yi ya zama babban rigima.
Me ya takamman me kuke ganin kaman gudunmawar da su 'yan jarida za su bayar?
Yawancin mutanenmu sukan dogara da abin da 'yan jarida suka faɗa, ko aka buga a jarida, ko aka faɗa a radio, ko aka gani a talabijin. Saboda Najeriya ta ci gaba, yanzu kusan kowa ɗan jarida ne dan ga social media. Amma babban abin shine ainihin 'yan jarida idan ya zamana suna yin abubuwan da ya dace, za a sami zaman lafiya, saboda al'umma za su samu ainihin labarun da suka dace suka cancanta.
Jami'in da ke wayar da kan jama'a a hukumar zabe ta ƙasa da ke nan jihar Filato, Osiratin Imahiyebo, ya yi amfani da damar ne wajen shaidawa waɗanda ke da katunan zaɓe fiye da guda cewa ba za su iya kaɗa kura'a ba.
Yeah, for those with multiple PVCs, they may not be able to vote.
Jami'in hukumar zaɓen ya ce waɗanda ke da katin zaɓe fiye da ɗaya ba za su samu damar kaɗa kura'a ba, saboda waɗansu katunan ma an riga an fidda su daga littafin rajista. Hasali ma ba shi yiwuwa mutum ya kaɗa kura'a a wata rumfa kafin ya sake komawa wata. Taron bitar mai taken gudunmawar 'yan jarida wajen gudanar da zaɓe ba tare da tashin hankali ba, ya kuma tattauna kan gudunmawar da sauran masu ruwa da tsaki a harkar zaɓe za su bayar wajen yin zaɓe ba tare da an kashe kowa ko an lalata dukiya ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Wanda ya ɗauke shugaba mai fiɗewa wannan duniya.
kowa da la'agai da Zainab Babaji. Wasu 'yan Najeriya sun bayyana mabambantan ra'ayoyi akan mataki da sabon sufeto janar 'yan sandan Najeriya Muhammad Adamu Abubakar ya dauka da soke runduna ta musamman masu yaki da 'yan fashi da makami a Najeriya. Ga rahoton da Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana akan wannan batun.
A yanzu haka dai ra'ayin 'yan Najeriya ya dare gida biyu akan matakin da shugaban 'yan sandan Najeriya Muhammad Adamu Abubakar ya dauka na soke rundunar 'yan sanda ta musamman masu yaki da 'yan fashi da makami a Najeriya. Ra'ayin musamman masu ruwa da tsaki akan sha'anin tsaron ya rabu kashi biyu. Da farko dai ga ra'ayin mataimakin shugaban kungiyar Metti Allah a Najeriya Alhaji Hussein Boso, waɗanda a kwanan nan suka kaddamar da 'yan kungiyar sa kai da dukkaninsu Fulani ne da za su taimaka wajen yaƙi da 'yan fashi da makamin a Najeriya.
Mu wannan labarin da muka ji mun yi mamaki kwarai da gaske. Na san barayi za su yi ta biki, amma ina ganin wannan shawara wanda ya ba mai girma IG wannan shawara ya haka koda ɗan sanda ne kila makin shi ne. Domin da wannan bangarori na yaƙi da 'yan fashi na musamman wanda ke ƙarƙashin IG suna nan ma kaman IRT da STS da SAS. Suna nan suna kokarin suna yaki da barayin nan ya aka kare balle yanzu da za a ce babu su.
Amma baka ga kila wani sabon mataki za a dauka.
To ai ba bai kamata a rusa ba sabon ba. Ya kamata a kawo sabon matakin ne a ce wannan masu fada da wa'annan barayi ko dai an canza shugabannin su ko kuma an canza tsarin su amma suna nan. Amma ba a ce wai babu su ba. Sai dai su koma karkashin jihohi ko su koma karkashin DIGD.
To sai dai a nashi gefen jami'in yada labarai na kungiyar nan ta kyautata hudda a tsakanin jama'a da kuma 'yan sanda a Najeriya Alhaji Abdullahi Audu Payeko Jarman Mina ya ce matakin shugaban 'yan sandan Najeriya ya yi daidai.
Alhamdulillah kuma wannan matakin da ya dauka ita ce matakin da ta dace kuma ita ce za ta kawo kyakkyawan zamantakewa ko dangantaka tsakanin al'umma da 'yan sanda. In ka lura idan ba a yi decentralizing wannan kungiyar ba ana samun koke-koke masu yawa kamar ana ci ma jama'a fuska ana ci musu mutunci ba a barin su da su tsaya akan right din su.
Kamar wasu na ganin barin su a karkashin ofishin IG duk inda suka je sun yi martaba maimakon a ce suna karkashin commissioner yan sanda.
To ai ka mai da commissioner dan sanda mace kenan, ka mai da shi fatari kenan. Ya kamata a samu confidence tsakanin office na IG da office na commissioner police. Ai ka ji ya ce musu duk wani abin da ya faru a command za a rike kone commissioner responsible.
A yanzu dai 'yan Najeriya sun zubawa sabon shugaban 'yan sandan Najeriya idanu domin ganin irin rawar da zai taka wajen fatattakar 'yan fashi da makamin da ma masu garkuwa da jama'a da ke ci gaba da firgita mutane musamman a wasu jihohi na arewacin Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Sa'idan ka kai kallo police in action, zamu tashi don ba jama'ar mu protection.
To ba da lagai da Mustapha Nasiru Batsari, kafin mu ci gaba sai mu shakata da wannan waƙar da ke zuwa. Madalla da fata an shakata da wannan wakar wato dangata. Wadannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 2 ne da minti 15 na dare ga shirin ciki da gaskiya.
jama'a assalamu alaikum. Tabarbarewar tsaro a jihar Zamfara dake arewa maso yammacin Najeriya abu ne da ya dade yana ci wa ƴan Najeriya tu a ƙuriya. Lamarin da aka dade yana daukar matakan ganin an samar da zaman lafiya tun daga matakin gwamnatin tarayya zuwa gwamnatin jiha da ƙananan hukumomi. Duk wanda matakan da ake dauka na jirge sojoji da sauran jami'an tsaro har yanzu ana ci gaba da samun asarar rayuka a kullum musamman a yankunan karkara inda ake kisan su tare da kona gidajen su da sace dukiyoyin su. Abin tambaya anan shine shin ta wace hanya za a iya samu kan wannan matsala? Ganin cewa tsirarin ɗan bindigar da suke aikata wannan aika-aika har yanzu wasu na cikin al'umma wasu kuma suna cikin jeji. A makon da ya gabata mun fara kawo muku hirar da filin ciki da gaskiya ya yi da wani makiyayi da ya ce ya tuba daga aikin ta'addanci a yankin Zamfara da ma jihar Nasarawa. Mutumin da ya shigo shirin nan ne domin bayyana yadda rayuwarsa ta gudana a baya da kuma ta yi ga jami'an tsaro domin su samu su zauna da shi don samar da bakin zaren kashe mutanen da aiki da kona garuruwa da ma sace mutane don kuɗin fansa. Yanzu dai ga ci gaban hira Abubakar Usman da aka fi sani da Shumo. Suna Nasir Fili Hashim Gumel.
Bari mu koma maganar satar mutane da kwana a daji. Shin kwana a dajin nan Shumo a ƙarƙashin inuwar bishiyoyi ake kwana ko a kan rassan bishiyoyi ko kuma na magina wasu yan tantuna ne ake kwana a ciki?
Akwai masu gina tantuna, akwai waɗanda za su je su share wuri su zauna su mai da wurin gidansu, sai dai a yi ta aje yawo duk inda za a je nan za a dawo nan ya zama masu kamar gida. Daba ne amma sun mai da wurin nan kamar gidansu. Dare da rana akwai masu kula da wurin nan, akwai masu escort.
In aka hango wani bako kafin ya iso ma dama watakila an gama da shi.
To duk inda ka ga irin wannan zama ai anytime dole a samu masu escort wurin nan. Wai masu kula da wurin nan duk abin da ke shigowa da dawowa to su ne suna kula da wannan gurin. Ni dai babban shawara ta ai hakuri, ai hakuri a zauna ai shawara a gane yanda za a hito abun nan. Fushi dama fushi kayan shedan ne, babu yanda za a yi kana yakan mutum bai san abin da don saboda rikici ne wannan. Amma ka faɗa wa mutum ga dalilin da yasa dama an ka halatta jini ne, to wataƙila Allah Ubangiji ya shirya da waɗannan mutane to za su fa bari. Yana a bi su dai a samu dai malamai waɗanda za su bi suna yi masu wa'azi a ja hankalinsu. Wataƙila Allah Ubangiji ya kawo mana wannan, ya yaye mana wannan bala'i don saboda da in ka diba asalin Fulani da Bahaushe ba su gaba da juna. Bahilla ce da Bahaushe, duk wanda ya tashi kowa a tare an ka tashi tare an ka girma. To ina an ka samu wannan bala'i yanzu? Don saboda haka ne babu abun da nake ce ma wannan gwamnati, ayi hakuri waɗannan mutane a neme su ta ruwan sanyi. Idan an ka ce wallahi hanyar hillanci hanyar musulunci za a bi, to wallahi tallahi za mu taimaka iya taimakon da za mu yi yanda za a yi ƙasar nan ta zauna lafiya. Don saboda wannan abun ba shi gaba bane, kuma ba alheri bane, kuma ba abin da zai haifar muna da mai ido ba, kuma ba abin da zai ba mu daraja bane. Zubar da kanmu muke da tsakanin Bahillace da Bahauce akwai amana, wanda in kaga wani Bahillace da in haraka kuɗi ta kama shi da je wurin Bahillace dan uwa na gare je da wurin aboki ne Bahauce. Don saboda kowa ya gama sanin sirrin kowa, ya tabbatar da yanda wancan Bahauce zai yi kokari ya taimake shi ya ruha mai asiri kila wata kila inda dan uwansa ne na jini ko wani abokinsa ko kuma yarensa ba zai taimaka mai haka ba. To mu muke da kyakkyawan ɗabi'a addinin mu ɗaya, babu abin da ya riba mu. Wannan bala'i ne yazo ya shiga tsakanin mu, an ka hada mu fada tsakanin mu, an ka sa muna yakar juna ana kone rugage su ko su hau babura su je su kwanda mai gari gabaki ɗaya. Kaga waɗannan abubuwa duk fararrun abubuwa ne, kuma ya kamata a tsaya a yi tunani mai kyau a wannan guri tsakani da Allah.
Shimo abinda zan ce idan muka duba abubuwan da suke faruwa da kake ka kawo magana addini, ina da labarin cewa za a iya ma sace mutum waɗanda suka sace shi har ma a yi alwala a yi sallah tare da su, kuma wai ma wai suna yin sallah.
Duk wanda yake yin sallah don ya shiga sata ba za ta hana shi yin sallah ba, mai azumi sata ba za ta hana shi yin azumi ba. amma akwai waɗanda ba sa yi kwata-kwata. Wani in yana cikin wannan kungiya sai ga to ko da ya sallah dai kamar yana ganin aikin banza ne, bari ya hakura da azumin da sallar duk gaba ɗaya sai ya rafke ya aje.
Wato dai akwai waɗanda duka da kashe mutanen da sata har yanzu suna jin Allah zai musu rahama shi yasa suke yin sallah su yi azumi.
A to shi Allah kam akwai mai yanke kauna daga Muhammad neman rahama su ma inda Allah Ubangiji zai sa su ba abun nan don Allah. Duk mutumin da ya ba abu don Allah tsoron Allah ya sa ka ba wani abu to kai kana da rabo kila. Duk mutumin da ya ba abu don Allah don jin tsoron Allah. Allah ya ce wa amma man kafa maqama rabbihi wa naha nafsa anil hawa. Aje adiba malaman su fassara maka ayat da kyau. Mi Allah Ubangiji ta'ala sarki yake nuni. Allah ya ce duk mutumin da ya ji tsoron Allah don girman Allah ka ji tsoro ka ba saba mai to lalle ana da rabo a cikin gidan aljanna. Amma duk mutumin da yayi kuma shi gaba da girman kai wa amma man dangafa wa asaral hayatad dunya. Duk mutumin da yake da girman kai to lalle karshen sa zai mugun makoma. Allah shi muna tsari daga mugun makoma ko
to shi mu ko kai limamin barayin ne ka
a ni ba limamin bane ni ba kowa bane ni dai Allah Ubangiji ya jarashe ni da wannan haraka kuma na riga na batta wallahi kuma barin da ni na bacci tsakani na da Allah kuma ban jin tsoro kuma ban bakin ciki wai in fada ma duniya cewa da ni wannan Allah ya jarashe ji da wannan kuma yanzu na bari don saboda mi naga abun nan ba alheri bane kwata 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 babu alheri don saboda akwai abubuwa waɗanda suke nuna cewa duk mutumin da ya mutu yana ha'inta wani to tabbasi in ya shiga wuta ya shiga kenan har abada abadi.
Akwai abin da ya faru a jihar Zamfara tsakanin Buharin daji da mutanansa. Mutumin ne yayi suna sosai yana da dukiya yana da karfi yana cewa koda ba rayuwarsa wata hira da naji abinda yake yi din nan za a ci gaba da yi. To sai kuma ya zama shi da mutanansa ne aka yi fada kuma har ya rasa ransa.
Lalle Buharin daji ya tara mutane daban-daban kuma daga cikin yaransa wanda aka ce ma dogo gida shi ya halbe shi kuma dalilin ta yasa lahira sakamakon akwai takaddama wadda ta shiga tsakaninsa da dogo gida saboda shi Buharin daji shi ya tura yara an ka je an ka koro shanu gidan sarakan dogo gida. Dogo gida ya ce yanzu tsakaniya da kai tsoho duk tare na da kai za ka tura yanzu a je gidan sarakaina a koro shanu kuma daga cikin koro shanu har an kashe mutum a gidan. Dalilin da ya sa shi dogo gida ya hau fushi kuma ya halbe shi kuma har yanzu yaran Buharin daji suna nan kuma ko su inda za a roke su bisa ga hanyar hillan shi in sun ka gane cewa ba za a ci amanar su ba to wallahi tallahi ina tabbata maku cewa tabbas za su shigo cikin wannan gwamnati kuma za su ba da haɗin kai kuma inda za a samu kamar irin su dogo gida kamar irin su ire-iren su dai ga sunan dai ni ba zan iya shigaba da faɗin sunayen su ba. Akwai manya-manya daga cikin su akwai kana da su da yaran su da manyan nan za su yadda su ce yau a bari to za a bari amma da sharadi duk mutumin da ya san zai ba wannan haraka idan Allah don annabi idan yana da makami yayi hakuri ya ba da shi ya ba gwamnati makamin nan ba yanda za a yi mutum wanda ya saba da tashi hankali da ta'addanci ashe yana da kayan aiki ka bata mai rai ya dawo ya hakura ko da ya ce ya hankuri daga baya zai dauki mataki don saboda yana da abun da yake ganin zai iya je ya shirye makansa rene don saboda haka hukuma in za a yi bincike a shigaba da binciken waɗannan mutane sannu a hankali su ba da makaman nan dama babu abinda yake sa ana wannan takaman wannan makamin ne dama duk mutumin da ba wanda ya ba su matsayi fa makaman nan su ne matsayin su kuma da su suke wa mutane barazana duk mutumin da bai da makami dole ne ya hakura.
Yanzu kamar yadda muke kiran nan da kai ko kana son yi min fashi wata kila da yake baka da makami ba za ka iya ba.
Ai ba zai yi ba to ba zai yi ba duk mutumin da yake taron hanya da sanda in ya rika bindiga to bala'i ya afko ga wannan yanki duk mutumin da yake satar da bindiga duk da ya rasa bindiga nan to dole zai hakura don saboda yana gani bai iya jefa rayuwa ta cikin hatsari don yana ganin ya tahi ba bindiga a tare da shi yaje zai yi face abin ba zai yi ba duk mutumin da yake sata da faskare ice don ba sai sanda don akwai masu yi da katako tore da duk ya samu bindiga sai ya hana mu anguwar garin zama lafiya kwata kwata don saboda yana ganin yanzu ya samu ni babban matsayi sakamakon wannan makamin da ya rika.
Idan
idan Allah kai mako mai zuwa zamu ci gaba da kawo muku ci gaban hira Abubakar Usman da aka fi sani da Shugo wanda zai bayyana mana dalilan da ke sa ƴan bindiga ke kaiwa hari tare da kashe mutane da kuma satar dukiya yanzu a madadin Nasiru Adamu Elhikaya ni Sarfi Hashim Gumal ke cewa mu kasance lafiya.
Kuma da lagarki a gaishe ka yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonni da ka aika mana.
Assalamu alaikum sashen Hausa a America mai magana Alhaji Buba Ellela daga Sokoto State Nigeria ina kira da ƴan Sudan abin da faru ne ba sai ku ishara ba kan tsada burodi kun kuna zanga-zanga ana ta kashe yan uwanku gaban za ku bata kaso ana tuso muku da ayi wani katon banza mutum guda ya tuso muku da ayi a kashe mutum ana kashe miliyoyin mutane yan Sudan kuwa kan ku kira man lai da wallahi billahi kun ga abin da faru ne ba yanzu babu zama lafiya. Nagode. Mai magana Alhaji Buba Ellela wata ta Sokoto State Nigeria.
Assalamu alaikum sunana Azizu Sarki askin na Abarabari mai askin baba ta Shigawo Botinga. To amin na kira ga yan Nigeria yan Allah a janna lafiya saboda zaɓen da za a yi daga ranar zaɓen sannan ba da bayan haka dan Allah ina kira ga yan Nigeria dan Allah mu natsu mu diba mu yi hankali mu zaɓi waɗanda zaɓen zai amfane mu saboda kan mu zaɓen ci mandari saboda haka ina fata a yi zaɓe na gari Allah ta yi lafiya ta yi lafiya. Mai magana a jin garke askina a barbari mai alkamura ta shiga bodan da suka kula kan gami da kuma suke bodan da lekar gami.
Assalamu alaikum jami'an da umurat amurka sunana Gambo Barau Fatas daga tsohon kasuwa a garin Fatas kayar na so na yi godiya Allah subhanahu wa ta'ala da kuma roƙon Allah wannan taro da za a yi na kamfen din dan takarar APC mai Malabu ne wanda shugaban kamfen organization Lawrence Timi ke gudanarwa da fatan Allah Ubangiji ya sa wannan taro da za a kawo mana na Zambi a yi za a yi shi a garin nan gurin Allah ya sa a yi shi lafiya gama lafiya. Na gode sunana Gambo Barau Fatas daga tsohon kasuwa garin Fatas.
Assalamu alaikum da farko sunana Aminu mai shayi na garin Garbace da karbar hukuma ta Baliga ta raba tare da Najeriya. Hakika mun yi na'am da ayyukan da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya buɗe na wannan hanyar ruwa wadda jirgin ruwa zai kawo kaya daga Lagos har zuwa Faru da jihar Niger. Hakika mu ƴan arewa mun yi farin ciki da murna da kuma fatan ayyukan da shugaban ƙasa ya sa a gaba wanda yake soyayya wa Najeriya baki daya. Muna fatan Allah zai taimake shi ya cika wannan alƙawarra da ya ɗauka da kuma fatan wannan zaɓe da za a yi shi lafiya ya kuma ba wa Baba Buhari nasarar sake komawa Kano na biyu. Na gode mai magana Aminu mai shayi na garin Garbace da garin hukuma ta Baliga ta raba tare da Najeriya.
To madalla yanzu kuma ga Sarfili ya dawo da labarai a takaice.
To a takaice yayin da shugaban Amurka Donald Trump ya buƙaci sai an gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico ƴan majalisa daga jam'iyyar Democrats sun yi watsi da tsarin da fadar White House ta fitar da ke kunshi da kuɗin gina bango da kuma wani tanadi na wucin gadi kan bakin haure wanda zai kawo ƙarshe rufe wasu ma'aikatan gwamnati da aka yi wanda yanzu haka yin fi wata na biyu. Jiya Talata Trump ya rubuta kan shafin sa na Twitter cewa ba tare da kuɗin bango ba ƙasar mu ba za ta taɓa samun tsaron kan iyakar ƙasa ba.
To da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsin sai can da Asiriya za ji wasu abokan aikin wanda za su zo muku da sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka. Yanzu a madadin Sarfi Hashim Gumal da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri sai kuma wanda ya shirya ba da umarni wato Solomon Abu da kuma injiniyanmu na wannan hantsin Darren Smith. Baba Yakubu Makiri ne daga nan Washington yake sallama da ku sai an jima. Assalamu alaikum.